بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يولي تنين uku ga watan Rabi'ul Tsani hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara 1419 wanda ya daidai da 26 ga watan July 1998 al-Sheikh al-Muhaddith al-Allama Abu Abdurrahman Muhammad Nasiruddin al-Albani yuhafizahu Allah a cikin wannan shimfida tashi ta sifatul sala yace walamma kana ma'rifatu zalika ala at-tafsil yata'azzaru ala aktharin nasi yayin da ya zama koyan sallar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama a ilmance a aikace da hadisai ingantattu abu ne mai wahala ga mafi yawancin mutane hatta ala kasirin minal ulama'i kai har ma ga yawa daga cikin ainihin malamai ba ma mutane ga magari ba hatta da yawa daga cikin malamai abu ne mai wahala gare su li taqayyudihim bi madhhabin mu'ayyan saboda sun kayyade wa kansu madhhabi kwaya daya وقد علم كل مشتغل بخدمة السنة المطهرة جمعا وتفقها كما دمت من ده شغلت ده يو سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم هدما وجن تتراتا ده كما فهمتتا تياسا أن في كل مذهب من المذاهب سنن لا توجد في المذاهب الأخرى أقوة مذهبا ده تكين مذهبو بن دوني المسلم كي غبات باماوي مذهبا بداه دبا a kowace mazhaba daga cikin mazhabobin musulunci gaba daya to akwai wata sunnoni ko waɗansu sunnoni waɗanda ba a samun su a ainihin cikin wasu mazhabobin wa fiha jami'iha ma la yasihu nisbatuhu ila annabi sallallahu alaihi wa sallama min al-aqwali wal af'ali a cikin dukkanin mazhabobin duniya dinnan na musulunci sai ka samu akwai abin da bai inganta ma a danganta shi ga annabi sallallahu alaihi wa sallama ba na zantuttuka da ainihin ayyuka واكثر ما يوجد ذلك في كتب المتاخرين كما ما في yawancin inda aka fi samun abubuwan da basu tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallama ba to alittafan malamai da suka zo ainihin a karshe ne wannan guri da ma mun karanta shi kuma mun karanta dogon sharhin da malam ya dauko daga babban malami Abul Hasanat al-Lakanawi da sauran ainihin malamai kamar su Sheikh Aliyu al-Qari da su Shaukani da makamantan su mun karanta sharhin da ya kasa wa kaseeran ma narahum so da yawa zamu ga irin waɗannan malamai da suka zo daga baya-baya din nan yajzimuna bi'azmi zalika ila annabi sallallahu alaihi wa sallama sai kaza kai tsaye sun dauko magana ga tabbata inganta ba amma sai su danganta ta kai tsaye ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sharhin da malam yayi anan ma mun karanta to sai malam yace walizalika wa ba ulama'ul hadisi dama annan ce iya asalin gaba da zamu tashi to saboda irin waɗannan hadisai da ke faruwa a cikin littafan fiqh su kuma malaman fiqh din nan ba su san hadisi ba yadda za su tsaya su faɗi hukuncin hadisin wajen inganci ko rashin inganci kuma kai tsaye sai kaga sun danganta ga annabi sallallahu alaihi wasallama to sai malaman hadisi jazahumullahu khairan Allah ya musu sakamako na alheri suka tsaya suka yi rubuce-rubuce ala ba'di mashtahara minha kutubat takhrijati littafan fiqh waɗanda suka shahara suke cike da hadisan annabi sallallahu alaihi wasallama sai malaman hadisi suka tsaya suka ainihin rubuta littafai na takhriji akan su wato duk wani hadisi sai su tsaya sai su faɗi matsayin shi duk wani hadisi sai su tsaya sai su dauki sai su ainihin faɗi matsayin shi saboda su malaman fiqhin hadisan kawai suke kawowa ba sa faɗan matsayin su to sai malaman hadisi suka zo suka yi aiki akan waɗannan littafai Allah ya saka musu da alheri allati tubayyinu hala kulli hadithin waɗannan littafai da malaman hadisi suka yi to suna bayyana halin kowane hadisi ne min ma warada fiha daga cikin hadisan da suka zo a cikin littafin fiqh min sihhatin na bayani akan inganci aw ba'afin ko rauni aw wad'in ko kuma cewa hadisin na ƙarya ne ta kitabil inayatu bi ma'rifati ahadithil hidaya kamar littafin al inaya bi ma'rifati ahadithil hidaya Al-Hidayah wani babban littafin fiqh ne sharhi ne na littafin fiqh na mazhabin Hanafiya to mai littafin ya yawaita kawo hadisai shine sai aka samu ainihin malaman hadisi kamar yadda zaka zo kaji sai ainihin suka rubuta wannan littafi wa turq wal wasa'il fi takhrij ahadith khulasati ad-dala'il kilahuma duk waɗannan littafai guda biyu li Sheikh Abdul Qadir ibn Muhammad al-Qurashi al-Hanafi na wani babban malami mai suna Abdul Qadir dan Muhammad Baquraishi mabiyin mazhabin Hanafiya wa nasbu ar-raya li ahadith al-hidaya da kuma littafin nasbu ar-raya li ahadith al-hidaya lil hafiz az-zaylai sababban malami az-zaylai Al-Hafiz Zaylai babban malamin hadisi ne, mabiyin mazhabin Hanafiya ne, amma abin mamaki ba shi da ta'assubanci, ba shi da takalidanci ga wannan mazhabi na Hanafiya. Duk inda gaskiya take yana karkata ya bita. Babban malami ne dan kasar Afrika din nan, mutumin ainihin kasar Somalia. Wa mukhtasaruhu, da kuma mukhtasar na wannan littafi, wato da Zaylai wannan littafi babba ne, mujalladi hudu ne kafta kafta. Sai aka samu babban malami Ibn Hajar, kamar yadda zaka ka zo ka ji, sai ya rairaye wannan littafi, sai ya sa mishi ad-dirayatu lil Hafiz Ibn Hajar al-Asqalani, na al-Hafiz Ibn Hajar al-Asqalani mai littafin Bulughul Maram, wa at-talkhis al-hadir fi takhrij ahadith ar-Rafi'i al-Kabir, da kuma littafin at-talkhis al-hadir fi takhrij ahadith ar-Rafi'i al-Kabir lahu aidan, har wayo shi ma na al-Hafiz Ibn Hajar ne, Allah ya gafarta musu. Wa ghayruha mimma yaqulu al-kalam bi iradiha, da ma dai waɗansu littafan waɗanda in muka ce sai mun lissafo su, sai mun jero su, to magana za ta yi tsawo, amma anan an buga maka misali ne. Kamar kai da kake ba malike, to risala din nan da ke hannunka na cike da wasu hadisai da shi Ibn Abi Zaid al-Qayrawani yake hujja da su. Waɗannan hadisai da yake malam mai risala fiqhu ne ya damu da shi, dan haka bai faɗi matsayinsu inganci ko rauni ba. Sai aka samu wani malamin hadisi a wannan zamani, sai ya tsaya ainihin Ahmad al-Ghumari, sai ya tsaya ya yi takhrijinsu, sai ya sanya littafin Masalikud Dilala, ya ainihin yi takhriji wannan hadisi, ya ce ga matsayin shi ya inganta ko bai inganta ba, wannan hadisi ga matsayin shi ya inganta ko bai inganta ba. Haka littafin Bidayatul Mujtahidi wa Nihayatul Muqtasid ta Abul Walidi Ibn Rushd Al-Maliki Al-Qabil Philosoph, babban malami ne, ya rubuta littafi na fiqhul muqaran, wato gwada fiqhu tsakanin mazhabin Shafi'iyya da Malikiyya da mazhabin Ahnaf da Hanabila. To malami ne ba maliki, shi ma yana kawo hadisai a ciki. Sai aka samu ainihin shi wannan malami Ahmad al-Ghumari, Abdullah al-Ghumari kanin shi, sai yayi takhrijin wannan ainihin littafi, ya sa mishi al-hidaya fi takhrij ahadith al-bidaya. Sa'annan kuma har wa yau aka samu wannan al-mudawwana da ka sani ta Imam Malik, الشيخ المحدث العلامه محمد ناصر الدين الالباني يا دوكي حديثانته ياي تخريجي تاري دچو ان ساموني ببان مالمي ما ا جامعه ام القرى ياي تخريجن حديثان مدونه ا cikin mujalladi 3 تو wannan duk ana son ne kai da kake bautawa Allah da zantuttuka da hadisan da ke cikin fiqh ka san cewa wadannan abubuwa da kake karantawa daga cikin littafin fiqh na hadisai to ya kamata ka bincike ingancin su tukuna, domin waɗannan malamai ba malamai ne da suka baiwa ainihin ilimin hadisi muhimmancin da suka tsaya suke tattauna magana akan shi ba. Kuma me yiwa ya zama sun yi hujja da wani hadisi wanda yake wannan hadisi ta yiwu ya inganta ta yiwu bai inganta ba, to manyan malaman hadisi shine sai su tsaya su bayyana matsayin shi. Mun buga misalai a cikin risala a karatun da ya gabata, Allah ya shiryar da mu. Aqulu, dan haka ni Muhammad Nasiruddin Al-Albani, Albani mai littafi, sai in ce ولما كان معرفة ذلك على التفصيل يتعذر على أكثر الناس. To tunda sanin sallar annabi daya bayan daya abune mai wahala game da ainihin mafi yawancin mutane. Allaftu lahum hadha alkitab, sai na wallafa musu wannan littafi. Liyata'allamu kayfiyata sifati salati annabi sallallahu alaihi wasallama, dan su san yadda siffar sallar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama take. Fayahtadu bihadihi fiha, su koyi shiriyar manzon Allah a cikin sallar su. راجيا من المولى سبحانه وتعالى ما وعدنا به على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. مي الباني, الباني مي لتافي ناي وانا لتافي نيدو من انا قدين القورن دا اللا وان دي كشيني مجب انشن الامر ممي تركي دا لوككا تو انا قدين انا فاتا انصاموان نان القوري دا اللا ييمنا ابي ساهرشن النبي صلى الله عليه وسلم النبي يتي من دعا الى هدى وان دي كرا زوا دشليا kana lahu min al-ajr mithlu ujuri man tabi'ahu, to yana da irin ladan wadanda suka bi shi. La yanqusu dhalika min ujurihim shay'a, ba za a rage musu komai daga cikin ainihin wato lada wanda ainihin wato za a basu ba. Ma'ana idan ka kiraye mutane suka zo suka shiryu, to za a ainihin baka lada gurgurdan yawan su kuma gurgurdan ladan da aka ba kowanne. Misali a ce kowanne ya shiryu ta hanyarka, an ba shi lada 100, to su goma ne kaga lada 1000 kenan, to za a ɗibi lada 1000 a baka sakamakon kai sanadin Allah ya shiryar da su, ba tare da an ainihin rage daga cikin nasu ladan ba, daga cikin taskar Allah, Allah zai ɗibo ya baka. Wannan hadisi yana da tsawo, don haka malam da yake ya takaita shi ya kawo inda yake son yi hujja, sai ya dige-dige kamar yadda ainihin malamai sukan yi wajen hujja da aya ko hadisi. Don haka sai ya ce al-hadisa, wato kaje ka karanta hadisin har zuwa ƙarshen shi. رواه مسلم وغيره الامام مسلم ده اينهم وني مالم سوكر ويتوشي معنى الامام ابو داود ده الترمذي ده دارمي ده ابن ماجه ده ابن حبان ده احمد ده ابويا على سرويت وانا حديثي ده ابو هريره الشيخ المحدث العلامة الألبانية وهو مخرج في الأحاديث الصحيحة wannan hadisi yana nan na fitar da shi ne bayani daya daya yadda aka yi inganta a cikin littafi na mai suna silsilatul ahadith sahiha wa shay'un min fiqiha wa fawaidiha littafi ne Muhammad Nasiruddin Al-Albani yake rubutun shi yau fiye da shekara 40 da suka wuce har yau kuma ba a gama littafin ba yi ake yi hadisai da suka inganta yake bi yana warewa kowanne mujalladi daya na dauke da hadisai 500 sahihai yana nuna maka a ilmance yaya akai suka inganta to in ya kawo wani lokacin yakan dan fitar da wasu fiqhu na daga ciki to wannan littafi sa'ad da Albani ya fara rubuta shi ya ce littafin zai kasance mujalladi 12 ne wato za a samu hadisai 6000 kenan a ciki domin 500 so 12 6000 kenan to amma daga baya yanzu kuma aiki yana karuwa saboda Allah ya kara mishi tsawon kwana wato yayi tsawon kwana a duniya yana da rai har yanzu to ci gaba yake yi da aikin har ma ana ganin me yiwuwa aikin zai wuce haka domin ita silsilar ba'ifa ita ma da yace zai mata haka yanzu har ya haura ta 12 ya shiga ta 13 to kadan Allah ya kara tunkuda rayuwar shi gaba to sai dai kuma inda Allah ya tsaya da shi kenan fajazahullahu khairan min imamin muhaddisin yace ka duba ainihin silsilar sahiha lamba hadisi na 863 wato ya kafa hujja da tsohon bugu na silsilar sahiha kenan amma sabon bugu na silsilatu sahiha zaka samu wannan hadisi a lamba ta 865 wato a cikin mujalladi na 2 kenan Allah ya shiryar da mu sababu ta'alifil kitab dalilin da yasa ni Albani na rubuta wannan littafi menene dalilin da yasa Albani ya rubuta wannan littafi domin dukkanin littafi akwai dalilin da yasa aka saukar da shi in saukake ne daga sama in rubuta shi aka yi a nan kasa to akwai dalilin da yasa aka rubuta shi Allah ya saukar da alqur'ani ne dan ayi aiki da shi dan a shiryar da mutane ainihin su samu shiryuwa walaqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahumul kitaba liyaquma an-nasu bil qisti dan a tsayi da adalci ko wal mizana liyaquma an-nasu bil qisti Allah ya saukar da alqur'ani ya aiko da annabawa yace domin me domin mutane su yi adalci su bi gaskiya to menene yasa Muhammad Nasiruddin Al-Albani ya rubuta wannan littafi kamar yadda yake misali mai littafin askari yace ya rubuta wannan littafi nashi na askari ne sakamakon dan shi da ya roke shi cewa baba na kusa balaga ya kamata ka rubuta min littafin da zan koyi addini da shi shine sai ya rubuta mishi wannan askari da kake gani a yau daga cikin fiqhu malikiya da ake karanta a kasan nan to menene dalilin da yasa Muhammad Nasiruddin Al-Albani ya wannan littafi na sifatus sala sai yace walamma kuntu lam aqif ala kitabin jami'in fi hadha al-mawdu' yayin da na zama ban taba saduwa da wani littafi wanda ya tattaro wannan matsala ba wato littafin da ya zama sallar annabi kadai yake siffantawa kuma da ainihin hadisai ingantattu kuma ba tare da kayyade wata mazhaba ba yake to tunda nake ban taba samun littafi wanda yake ainihin ya cika irin waɗannan abubuwa ba faqad ra'aytu min al-wajibi alayya to sai naga cewa wajibi ne a kaina tunda ni Allah ya saukake mini an aba ali ikhwanil muslimina rubuta littafi ga yan uwana musulmi mimman hammuhum liktida'u fi ibadatihim bi hadi nabiyihim wadanda su yan uwana musulmi wadanda suke himmarsu kwazan su ya ainihin kai matuka ne wajen koyi wajen ibadar su da shari'a annabin su sallallahu alaihi wasallama don haka ashe kaga matsalan nan mai sauki ce idan kai musulmi ne wanda manufarka kai koyi da sunna annabinka sallallahu alaihi wasallama a wajen ibada to da kai aka rubuta littafin da kai ake in kuwa kai dan bid'a ne dama ba da kai ake ba a sha kanka ba yadda kaga dama din nan ka je kai in yaso Allah kuma zai saka ka inda ya ga dama amma yanzu ana maganar yace ya rubuta wannan littafi ne yace ga ƴan uwan shi musulmi a can baya yayi kaidi yace ƴan uwa musulmi wadanda iri yace as-salafiyya to saboda haka yana magana ne da ƴan uwa musulmi wadanda su manufar su menene annabi sallallahu alaihi wasallama ya to su aka rubuta wannan littafi amma kai dan bid'a ne to shikenan ba da kai ake ba shikenan kaga matsalar mai sauki ce amma kai salafi ne manufarka ka dine annabi yayi to da kai aka rubuta littafin dan kai ma aka yi kitaban sai yace sai naga cewa wajibi ne akai na a rubuta musu littafi mustawiban ma amkana li jami'i ma yata'allaqu bi sifati salati nabi sallallahu alaihi wasallama wanda wannan littafi zai zama ya tattaro duk abin da zai yiwu a tattaro shi da ke da alaka da siffar sallar annabi sallallahu alaihi wasallama min at-takbiri ila at-taslimi tun daga kabara harama har zuwa sallama dan haka kaji iya inda littafin ya takaitu wato daga kabara harama zuwa sallama nan ne za a siffanta maka sallar annabi sallallahu alaihi wasallama abinda ya shafi sauran kafin kabara harama da bayan kabara harama sai ka je ka samu malaman fiqh daga cikin malaman hadisi sai su karantar da kai بحيث يسهل على من وقف عليه من المحبين للنبي صلى الله عليه وسلم حبا صادقا فيد ديك وانا اللتافي زي سوقك ايوة دوان دي حقيد وانا اللتافي دا جتكم ما سك او نر منزان الله او نر منزان الله تغزكيا القيام بتحقيق امره في الحديث المتقدم واتو وطن دكيك او نر منزان الله صلى الله عليه وسلم تقرب تامس وانا اللتافي دو من يسوقك ايمسو sayuwa da umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama a cikin hadisin da ya gabata da annabi yace sallo kamar ra'aytu muni usalli ku yi sallah kamar yadda kuka ga ina yi wato masu kaunar manzon Allah kauna ta gaskiya ba kaunar manzon Allah irin kaunar ƴan bid'a ba duk sun cika gari da cewa su ahlus sunna ne su suna fada da bid'a amma kuma zunzurutun bid'ar ma suke yi fada ma suke da sunna har ma wasu suka tattala dan in wani ya sunna a masallaci ma su wartake shi su kore shi su dauke shi su wurgar da shi to kaga waɗannan ba kaunar manzon Allah ta gaskiya suke ba da su ake ba kaunar manzon Allah kaunar manzon Allah irin kaunar manzon Allah ta ƴan maulidi ba kaunar manzon Allah su duk gaba daya sai ranar da aka ce yau ake bikin haihuwa annabi sallallahu alaihi wasallama ranan ne za a kwana wa manzon Allah salati abin da ya shafi mai annabi yake da ita na aqida mai manhajin annabi menene zikirorin annabi yaya rayuwar annabi take yaya dabi'un annabi suke waɗannan ba ruwan su da shi sai dai ranar maulidi kadai za a nuna to ba da waɗannan yake ba sa'annan ba kaunar manzon Allah kauna irin ta ɗan shi'a ba suna kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama amma suna kin abin da yazo daga manzon Allah ta hanyar waɗanda manzon Allah ya fi so a rayuwar shi to ba irin wannan ba ba kaunar manzon Allah irin ta nawasib ba waɗanda suna kaunar manzon Allah kuma suna kin abin da yazo daga manzon Allah ta hanyar ƴan gidan shi ba kuma kaunar manzon Allah kaunar manzon Allah irin ta wasu karkatattun ƴan bid'a da ya zama duk abin da yazo daga annabi sallallahu alaihi wa sallama da ƙarya da gaskiya sai suke tunda dai mu muna kaunar manzon Allah duk abin da aka ce daga gare shi ne muna so to ba irin waɗannan kaunar ba kaunar ta gaskiya wadda take madarar kaunar tatacciyar kaunar to da su ainihin ake yadda in suka hadu da wannan littafi za su bauta Allah bautar Allah kai tsaye ya zama sun dace da sunna walihaza fa inni shammartu an sa'idil jaddi jiddi yace dan haka ni na nade hannun rigata domin in yi kokari in ga cewa na tabbatar da wannan abu da ne niyya وتتبعت الاحاديث المتعلقه بما اليه قصدت من مختلف كتب الحديث يتي كما نادي دي حديثان دكي ده علاقه ده wannan manufatawa wato ta tattara sallah to nadi bi wadannan hadisi dake da alaka da sallah daga cikin littafan hadisi daban-daban fa kana min zalika hadha alkitabi alladhi bayna yadayka sakamakon wannan bincike da na zauna nayi aka samu wannan littafi wanda ke gabanka dama tarihi Muhammad Nasiruddin al-Albani ya nuna tun lokacin da ainihin ya zama saurayi ya kai kamar shekaru 15 baban shi babban malami ne kuma gidan ilimi ya taso to kuma da yazo kasar Damascus Sham baban shi na koyar da shi abokan uban na koyar da shi da kuma makaranta yana zuwa to sai ya zama akwai babban library wanda a duniyar musulunci babu kamar shi al-maktabatu al-zahiriya wadda ke Damascus Sham sai zan yana zuwa nan yana yin karatu yana zuwa yana karatu har aka waye gari sai ya zo da wuri kafin ma'aikatan library su zo sai aka yi shawara daga ƙarshe ne zai hana a rinka ainihin a samu mabudi guda a bashi dan ya zama kawai ko kafin su zo shi ya shiga ya je yana karatu shine ya rinka karatu a wannan library har sai da ya waye gari littafan da ke wannan library ya gama bincike cikin su har ya zo ya musu fihirasa wato fihirasar da take in kana neman wani littafi a library din sai ka je ka buɗe wannan fihirasar wannan content din shi zai nuna maka wannan littafin ga kanta kaza da yake a wuri kaza bangare kaza a lungu kaza ko a hawa na kaza library ne katon library gidan sama haka duk littafan gaba daya gama bincike sai zo ya musu fihirasa kamar kai ne yanzu a ce ka karanta kawaidi gaba daya sai ya zama ka zo ka ce farlan alwala na shafi kaza farlan kamar yadda kaga haka to haka yayi wallahi littafan gaba daya na wannan library din littafi miliyan nawa ne yace jama'a mun fahimci wannan da kyau to shine yace ya shiga ya fita ya tattaro waɗannan hadisai sannan sai yace wa qadistaratu ala nafsi alla urida fihi min al ahadith an nabawiyya illa ma sabata sanaduhu na shartanta wa kaina sharadi a cikin wannan littafi cewa bazan kawo wani hadisin annabi ba sai hadisan da isnadin su ya inganta
isnadi shine waɗannan mutane da kake jin ake cewa haddathana fulanu haddathana fulanu haddathana fulanu, to shi yasa irin waɗannan kalmomin ba a fassara su da Hausa ko da wani yare. Duk wanda kake karantawa ilimi irin wannan, to in ka zo karantar da shi sai ka koya mishi menene isnadi, sai ka karantar da shi al isnadu huwa silsilatur rijal al musila ila al matan, wato mazajen da suke kai ka zuwa ga magana annabi sallallahu alaihi wasallama. Kwatankwacin Imam al-Bukhari yace haddathana Abdullah ibn Yusuf qala akhbarana Malik an Nafi' an Abdullah ibn Umar an an-nabi sallallahu alaihi wasallam. To tunda ga Abdullah ibn Yusuf har zuwa kan an-nabi sallallahu alaihi wasallam shi ake kira isnadi. To kar ka zo ka fasara ka ce dogaro, ba a fasara shi, sai ka karantar da dalibanka kawai me isnadi. Isnadi waɗannan mazajen da kuka ji ana faɗe su ne isnadi. To malam me fasara su da Hausa, sai a ce fasara kenan mazajen da ke ruwaito hadisi, amma kar ka ce dogaro, domin kalma ce ta istilahi, kalma ce technically ta masu sana'ar aikin hadisi, kana fasara ta sai ta bada wata ma'ana kuma daban. To dan haka kawai gwan maka batta haka menene isnadi, sai ka ce mazajen da ke riwayar hadisi. Amma in ka ce dogaro, to matsala, to dan mai hadisi baka fasara shi ka ce labari shi kuma, kana cewa labari kuma sai bayu ga wata ma'ana. Amma in suka ce maka mai hadisi, sai ka ce hadisi zantutuka da ayyuka da makamantansu daga annabi sallallahu alaihi wasallam shine hadisi. To dan haka daga yau duk sanin nace hadisi kun ji abin da nake nufi, daga yau duk sanin nace isnadi kun ji abin da nake nufi, sai ka karantar da jama'a haka shikenan. To yace ba zai kawo wasu hadisi na annabi a wannan littafi ba sai waɗanda isnadin su ya inganta, wato sai wanda mutanen kirki suka ruwaito. حسب ما تكتبيه قواعد الحديث الشريف واصوله غرغدان يد قاعدوجي نه علمين حديثي مي دوكاكا da kuma ilimin ainihin hadisi din suka nuna karkashin haka zai biya tace hadisan ya gane ingantattu sannan ya hujja da su. Wa barabtu safhan an kulli ma tafarrada bihi majhulun aw da'ifun, sannan na kauda kai game da duk wani hadisi wanda majhuli ne ya ruwaito shi ko kuma mutun ne da'ifi. Majhuli shine ya zama mutun ya ruwaito hadisi, sai a ce maka wannan hadisi da ka ruwaito malamin nan naka waye shi, menene tarihin shi, me halin shi, sai zan kai ma baka san halin malamin da ka ruwaito hadisi ba. A binciki malaman duniya waɗanda su ne ke jawabi a dangane da malamai masu ruwaya hadisi su ce su ma ba su san shi ba, to wannan shi ake kira majhuli. To in ya zan kai kadai ne ɗalibin shi rak ka zo ka karɓi hadisi a wurin shi ka ba mu labari, kai ma baka san halin shi ba, malaman hadisi ba san halin shi ba, sai a ce mishi majhulul ayn. In kuwa ya zama ɗaliban shi guda biyu ne suka yi hadisi a wurin shi, amma su da kansu ɗaliban ba su san halin shi ba, aka binciki malaman hadisi su ma ba su san halin shi ba, sai a ce mishi majhulul hali. To wannan shi ake kira almasturu. Kuma wancan na farko majhulul ayni, wanda ya zama malami ɗaya ya karantar da wannan almajiri, shi kanshi almajirin bai san halin malamin ba, malaman hadisi ma ba su san halin wannan malami, sai su ce mishi majhulul ayni. In ya zan ɗaliban shi biyu ne shi wannan malami, ɗaliban su biyu su kansu ba su san halin malamin su ba, sa'annan malaman hadisi ma an bincike su ba su san halin malamin ba, sai a ce wa wannan malami ya zama majhulul hali, kuma dai za a iya ce mishi almasturu. To duk hadisin da ya zama ta irin wannan hanya ya zo, malam Muhammad Nasiruddin Al-Albani ya ce ya kau da kai game da shi, ba zai kawo shi a wannan littafi ba. Haka da'ifi, ya zama mutumin da yake da ainihin raunin hadda, ko yake da mantuwa, ko yake da sakarki wajen karɓan hadisi, shi mutumin kirki ne. Amma duk sa'an da ya zama mutanen banza, kowa da mutumin kirki da na banza ya kawo mai hadisi sai ya karɓa, saboda ne yana ga kamar yadda shi ba zai ƙarya ba, to haka yake ganin kowa ma ba zai ƙarya ba. Kamar Rashidin ibn Sa'ad, Rashidin ibn Sa'ad mutumin kirki ne, salihi ne, ba a tuhunce shi da ƙarya ba, to amma sakarai ne, kowa ya zo ya kawo mishi hadisi sai ya karɓa, sai malaman hadisi suka ce to a watsar da shi. A ƙarƙashin haka ne malamai ba su karɓa ainihin hadisi na biyu da na uku da ke ainihin cikin bulogul marami ba, hadisin da ke cewa ruwa mai tsarki ne sai dai in ɗanɗanan shi da ƙanshin shi da launin shi ainihin sun canza. Wannan hadisi ne da'ifi jiddan, li'annahu tafarrada bihi Rashidin ibn Sa'ad kana salihan fi dinihi mughassilan fi riwayatihi fataraku. Jama'a mun fahimci wannan da kyau, mutumin kirki ne shi Rashidin, amma kowa ya kawo mai, to daga haka sai ƴan banza sai su kaga hadisin banza sai su zo su kawo mishi, shi kuma sai ya karba, ko kuma tunda kuna ganin shi mutumin kirki sai ku karba. Kun ga kasuwar mutanen banza ta ci kenan a wurin mutanen kirki. to malaman hadisin su gane irin wannan sai su watsar da shi, to wannan da'ifi ne, to duk hadisin da aka samu irin haka to malaman hadisi ainihin ba za su karbe shi ba. Dan haka ijma'in al'ummar musulunci sai ba su gina akan wannan ainihin hadisi ba, sai ijma'in al'ummar musulunci suka hadu akan cewa duk inda aka samu ruwa ɗayan waɗannan siffofi guda uku ya canza, to wannan ruwa ba za a yi ibada da shi ba. In aka ce dan me sai su ce saboda ijma'in al'umma, amma hadisi sai a ce bai inganta ba. Ku karanta Sublus Salami, Allah ya shiryar da mu. Mala yake cewa sawa'un, duk ɗaya ne a wurina, in dai hadisi da'ifi ne ko majhuli to ba zan karɓe shi ba. Kana fil hay'ati, game da yanayin sallah ne, a ce ga yadda yanayin sallah take, ga yadda annabi ke ruku'u, ga yadda ke sujuda, ga yadda yake tsayawa, in dai da'ifi ne ba zan karɓa ba. Awul azkar, ko ko wajen zikirori ne, wato ko addu'o'i, awul fada'il, ko kuma abubuwa ne na mustahabbai, yace duk ba zan karɓa ba. Aw ghairiha, ko kuma wasu abubuwa ma waɗanda ba wannan ba. In dai hadisi da'ifi, to ko da mustahabban matsaloli yake ɗauke da su, yace ba zai kawo shi a cikin wannan littafi ba, saboda hadisi da'ifi ba a aiki da shi. Sai dai wasu malamai, kamar yadda Ibn Hajar ya bada labarin su da shi da al-Imam an-Nawawi da sauran malamai, suka ce za a iya aiki da hadisi mai rauni a abubuwan da suke mustahabbai ne, amma da sharadi uku. Ma'ana waɗanda suka ce za a iya aiki da hadisi mai raunin, suka ce amma da sharadi uku, ba wai matsalar sake take babu kaidi ba. Sharadi na farko suka ce kada raunin yayi tsanani, idan raunin yayi tsanani to ba za a aiki da shi ba. Kamar wanne? Kamar ainihin hadisin da aka ce wai annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance in ya gama ainihin addu'a yana shafar fuskar shi, ko kuma annabi ya ce in kun gama ainihin addu'a ku shafi fuskar ku. Wannan hadisi ba da'ifi bane kawai, amma da'ifun jiddan, mai rauni ne kwarai da gaske. To tunda raunin shi ya zama kwarai da gaske, to hatta a wurin malaman da suka ce za a aiki da hadisi a fada'ilul a'mali, kaga ya karya ka'ida. Dan haka ba za a shafi fuska da addu'a ba, ko da a wurin malaman da suka ce za a aiki da hadisi mai rauni, suka ce in raunin bai tsanani ba to wannan raunin shi yayi tsanani. Sannan sharadi na biyu suka ce wanda duk zai aiki da hadisin mai rauni, bayan ya zama raunin bai tsanani ba akan sharadi na farko, to kada ya kudurta cewa daga annabi sallallahu alaihi wasallama ne, sai dai ya kudurta mu dai ga mu muna yi, muna yin kantafi ne, muna digirgire ne, ba amma dai ba dai daga annabi sallallahu alaihi wasallama ba. Daga ina kuka samu wannan? A ce a'a, gashi nan dai wani labari ne dai aka ce gashi aka danganta ga annabi sallallahu alaihi wasallama, amma babu tabbas. Kar ka yanke hukunci kai tsaye. Mun fahimci wannan da kyau ko? Sharadi na uku ya zama wannan matsalar da hadisin ke dauke da ita tana gudanuwa dama a ƙarƙashin wata matsala wadda akwai ta sananniya a cikin musulunci, ya zama akwai ta sananniya dama, ba wai wannan hadisin ne asali kadai yazo da ita ba, an samu wasu nassoshi waɗanda suka yi umarni na dunkule har wannan abin ana ganin zai shiga ciki, to sai ainihin ai aiki da hadisi mai rauni in ya cika waɗannan sharuɗan uku. Wannan maganar fa a gurin malaman da suka ce za a yi aiki da hadisi mai rauni kenan, suka ce sai da waɗannan sharuɗan uku. To yanzu in ka dubi wane ne ke aiki da hadisi mai rauni wanda in yazo zai kawo maka waɗannan sharuɗan uku, wani ma bai ma taɓa jin labarin su. Jama'a mun fahimci wannan? To dan haka manyan malamai, hatta Abubakar ibn al-Arabi a Malikiya, yace hadisi in dai mai rauni ne to bai halatta a aiki da shi ba mutlaqan, sake babu kaidi. Mun fahimci wannan da kyau ko? Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu. Sai ya ce li'annani a'taqidu anna fi ma sabata min al-hadisi, domin ni din nan na kudurta cewa hadisin da ya inganta to ainihin wato a gunyatun, akwai wadatuwa anil da'ifi, ya wadatar da ni ba sai na bi hadisin da yake ainihin da'ifi ba minhu, wato hadisan da suka inganta suka tabbata to sun wadatar mini ba sai na dauki waɗanda ba su inganta ba. Li'annahu la yufidu, domin shi hadisi wanda yake da'ifi ne to baya fa'idantar da komai, bila khilafin, ba tare da sabani ba, illa banna, sai zato kawai. In dai hadisi mai rauni ne to zato ne abin da yake dauke da shi babu tabbas. Wa dhannul marjuhu, shi kuwa zato abu ne wanda yake rinjayayye, abin rinjayewa ne, ba shi da karfi an rinjaye shi. Wa huwa kama qala ta'ala, zato kamar yadda Allah madaukakin sarki ya fadi ne yake cewa la yughni min al-haqqi shay'a, zato baya amfanarwa game da komai wajen gaskiya. In dai ana neman gaskiya to ba ainihin zato ba zai wadatar da komai ba. Wannan aya tana nan a cikin suratul najmi. To a can baya kadan da yake cewa domin ni na kudurta cewa hadisin da ya tabbata, to a wajen nan a kasa sai yace al-hadisu sabitu, tabbataccen hadisi yashmilu sahihu, ya tattaro hadisi sahihi wal hasan, da hadisi hasan inda al-muhaddisina, a wurin malaman hadisi, bi ismaihima, da karkasuwar su guda biyu, wato sahihi ya kasu kashi biyu, hasan ya kasu kashi biyu, as-sahihu li dhatihi sannan was-sahihu li ghairihi wal hasan li dhatihi wal hasan li ghairihi. To waɗannan sune karkasuwar ainihin hadisi. Asalin hadisi a wurin malaman hadisi gaba ɗayan hadisi ya kasu kashi biyu, akwai hadisi sahihi akwai hadisi da'ifi. Asali to hadisi sahihi shine sai zo sai kasu kashi hudu, hadisi da'ifi sai kasu kashi goma. Hadisi sahihi dai kasu kashi hudu sune waɗannan da ya lissafa. Akwai sahihun li ghairihi, sahihun li dhatihi. Sahihun li dhatihi shine malaman da suka ruwaito hadisin ya zama suna da aminci 100%, suna da hadda da mutunci komai nasu 100%, to hadisin shi sai a ce mishi sahihun li dhatihi. Shi da kanshi hadisin shi kadai to sahihi. Hadisi sahihun li ghairihi kuma shine hadisin da ya zama malaman da suka ruwaito shi haddasu bata kai karfin waɗancan kashi na farko ba, bata kai a ce 100%, misali sai a ce kamar ainihin 80%. To wannan ainihin hadisi sai a ce sahihun li ghairihi. To kuma wannan sahihun li ghairihi din nan to shine hasanun li dhatihi. Wato in aka tara hadisi hasanun li dhatihi, hasanun li dhatihi, hasanun li dhatihi, in aka tattara su sai su bayu su zama abu ɗaya, su zama sahihun li ghairihi. To akwai kuma hadisi hasanun li ghairihi. Hasanun li ghairihi shi kuma asalin shi hadisi ne da yake wato hadisi wanda yake hasanun li dhatihi shine hadisin da ya zama asalin shi isnadin wannan mai rauni ne, raunin amma akwai sauki kwarai da gaske. Wannan ma isnadi yana da rauni, raunin shi ma mai sauki, wannan ma mai sauki, wannan ma mai sauki, dukkanin isnadan gaba ɗayan su masu rauni ne amma raunin bai tsanani ba. To in aka hada su a guri daya su ne za su bayu ga ainihin su zama hasanin li ghairihi. Wato in shi da kanshi ne ka ware shi, shi kadai bai kai a ce hasan ba, amma an ka dauko wani isnadin ka hada da wani to sai su zama hasanin li ghairihi. Dan haka ba dukkanin da'ifin hadisi ne ake har hada hanyoyin su ainihin zama hasanin li ghairihi ba, sai in ya zama raunin yayi sauki kwarai da gaske. To an har hada waɗannan hanyoyin sai su zama hasanin li ghairihi. Jama'a mun fahimci wannan? To wannan shine bangaren hadisi sahihi. Dan haka duk sanda kaji an ce hadisi ya tabbata, to ana nufin ɗayan wannan kasuwar hudu, ko an kira shi da wannan sunan ko ba a kira shi ba, ko dai kaji an ce mishi sahihun li dhatihi ko sahihun li ghairihi, ko kaji an ce hasanun li dhatihi ko hasanun li ghairihi, ko kaji an ce jayyid. In kaji an ce jayyid to ana nufin hasanun li dhatihi, in kaji an ce salih to ana nufin hasanun li ghairihi, duk dai su ake nufi. To in ka da bangaren hadisi da'ifi kuma shine muka ce shi kuma ya kasu kashi goma, akwai da'ifi, akwai mawdu'i, akwai munkari, akwai shazzi, akwai muttaridi, akwai maqalubi, akwai hadisi wanda ainihin yake mursali, akwai hadisi mudallasi. In ka halatta lail hadisi sai a tsaya a karantar da ke waɗannan abubuwan tasse ka ji ka kiyaye su kuma kai kokari ke koya maka. To in ba haka ba karshenta sai an waye gari ka shiga wuta, saboda baka zo kana wa'i ko kana karantawa kana kafa hujja da hadisan ƙarya, kaga kana matsayin mai wa annabi ƙarya kenan. Domin babu gangancin da ya wuce kai ka san wannan abin da kake karantarwa, baka koye shi wurin masu shi ba, kuma kaje kana karantarwa, babu gangancin da ya wuce wannan a duniyar ilimi. Kai ka san ba zuwa kai ka koya ba, kawai da ƙarfin tuwo ne ka shiga daka ka kulle kanka ka fito, shikenan ka zama malami mai wa'azi akan haka, za ka yi wa'azi kuma za ka karantar. Wannan ganganci ne, sakamakon wannan ganganci ya kai ka kai ƙarya ga annabi. To annabi ya ce kuma duk wanda ya mishi ƙarya da gangan to ya tattali mazaunin shi a wuta. Saboda haka tafi ka koya, ka ajiye malantar waje ɗaya, ba lallai ba ce, idan baka isa abu ba ba lallai ba ne ka yi. Yayin da don mutum ya je secondary ya koyi physics da biology da chemistry, shi kenan daga ya fito sai bude asibiti yana fiɗa yana aiki, ya zama likita kenan, tare da cewa ya fara sanin wasu ma'alumat, wasu mu'arrafat, wasu ta'arifat game da ilimin biology da ilimin na likitanci, amma ya kai ga zama likita? A to dan me zai bude asibiti yana fiɗa mutane yana cire musu ido yana yankin kunnen su? Allalle sai ya je jami'a, ya je kaza, ya je kaza, ya koya, ya kware tukuna ko? To haka ilimin hadisi, sai ka je wurin malamai sun karantar da kai, sun nuna maka, sun koyar da kai a aikace, sun tabbatar tukuna ka samu, sannan sai su baka izini akai. In ba haka ba sai ka zo kana wa'azi kana hadisan ƙarya, kuma babu masharranta a duniyar nan irin masu wa'azi da hadisan ƙarya. Dan haka malaman musulunci sun fi kyamar kowa a cikin matsaryata. To malaman ainihin wa'azin hadisan ƙarya, malaman musulunci sun fi kyamar su. A hadisul qusas Ibn Taymiyyah har littafi ya sa mishi ahadithul qusar, hadisan masu wa'azi, masu wa'azin juma'a ne, masu wa'azin maulidi, masu wa'azin kankwana ne, duk waɗannan zaka same su na cike da hadisan ainihin ƙarya. Sa'annan duk wanda kuma ya tanka masa yace Allah gafarta malan hadisin ka bai inganta ba, sai a tashin kiyama da shi. Yace duk tashin hankalin duniyar nan sai ai dan me za a ce hadisin shi bai inganta ba. Dan haka al-Imam Shu'ba ibn al-Hajjaj al-Kabsh an-Nattah in ya samu suna irin wannan wa'azi ranar juma'a kaza 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 kaza, to su ne da masallaci, su ne da kungiya, su ne da kaza, yayi magana ai ta fada, sai kyale su, sai zo sai samu bakin gawayi a kofar gidansu, sai karyata wannan hadisin da aka yi wa'azin juma'a da shi yau. Rannan da masu wa'azin juma'a abiya dame su, sai suka hada jahilan gari suka ce duk a jefi gidansu uba a cika shi da dutse. Dama jahili jira yake a sa shi ya wauta. Nan da nan ku suka jajjefe gidan Shu'bah ibn al-Hajjaj, ya fito ya samu zauri ya cika fam da duwatsu, sai ya dariya ya ce wa yara a kwashi, kuma gobe ma an suka kuma mu kuma. Shu'bah ibn al-Hajjaj babu wanda Imam al-Bukhari ke gabatarwa kan Malik ibn ba Shu'bah ba, saboda Shu'bah babban malami ne, har an yi mishi kirari da al-Kabsh an-Nattah, rago mai karo, in ya gabce ka shikenan saka ta gama. Jama'a mun fahimci wannan da kyau ko? Allah ya shiryar da mu. Wa qala sallallahu alayhi wa sallama, ma'aikin Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi, yace iyyakum wadh-dhanna, inne muku kashedi ku daina zato, fa inna dhanna akdhabul hadisi, domin zato shine labari mafi ƙarya. Gashi a ƙasa yace Bukhari da Muslim suka rawaito wannan hadisi, wa huwa mukharrajun fi kitabi ghayatul marami da fi takhrij ahadithul halal wal haram, wato takhrij ahadithul halal wal haram. Yace ya fitar da wannan hadisi a cikin littafin shi mai suna Ghayatul Marami takhrij al-halal wal haram, rakami na 412, lamba kenan. Wato littafin al-halal wal haram littafi ne da Dr. Yusuf al-Qardawi ya rubuta. Qardawi yanzu shi ma yana can kasar Amman, suna zaune tare da Muhammad Nasir Din al-Albani kasar Jordan. To amma a da can a lokacin da ya rubuta wannan littafin shi Qardawi yana kasar Masar ne. Kuma sakamakon rubuta, dalilin wannan rubuta littafi shine sakamakon Amerikawa da suke yawan musulunta, sai ya zama ba su da littafai waɗanda za su karanta da Turanci don su san haram da halal, kuma kowa ya san yadda Amerika take, ba addini ne ya dame su ba, gaba ɗaya jumlatan ko kiristancin ko musuluncin ba shi ya dame su ba, kawai holewar duniya suka tasa a gaba. To shine sai aka sanya Dr. Yusuf al-Qardawi ya rubuta wannan littafi da Larabci, Al-Halal wal Haram fil Islam, bayanin halal da haram a musulunci. To da yake shi ma malami ne wanda yake bai kware a fannin hadisi kware da gaske ba, sai ya roki alfarma wurin Muhammad Nasiruddin al-Albani cewa ya faɗi matsayin waɗannan hadisai da ke ciki. To shine Albani ya zo yayi wannan ainihin littafi, ya sa mishi Ghayatul Marami, kaiwa ga abin nema game da bayanin matsayin hadisan cikin littafin Al-Halal wal Haram. To littafin Maktab al-Maktab al-Islami ta Dimashq al-Shami suna buga shi a cikin mujalladi guda haka, ba hada su ake da Al-Halal wal Haram din ba. In kana da Al-Halal wal Haram zaka ga a kasan Al-Halal wal Haram ana rubuta wasu lambobi haka, ana rubuta wasu lambobi da hadisin aka kawo sai ga lamba 120 dari da kaza misali. To ana nufin ka je ka duba takhrijin da Albani ya wannan a cikin Ghayatul Maram. Mun fahimci wannan da kyau ko? Shine Albani yace yana ne ya fitar da shi a lambar hadisi na 412. Allah ya shiryar da mu. Sai malam ya ci gaba da cewa falam ya ta'abbadna Allahu ta'ala bil amali bihi, Allah bai sanya mu bauta mishi da hadisi ainihin wato mai rauni ba, Allah bai bautar da mu ta hanyar aiki da hadisi mai rauni ba, wato Allah bai yadda mu bauta mishi ta hanyar yin aiki da hadisi mai rauni ba, bal nahana Rasulullah sallallahu alaihi wa sallama anhu, hasali ma manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi ya hane mu aiki da hadisi mai rauni. Fa qala, manzon Allah yace ittaqul hadisa anni, ku kyamaci hadisi daga gare ni, illa ma alimtum, sai dai wanda kuka san shi, ma'ana sai wanda kuka san ya inganta. To gashi a kasa sai malam yace sahihun, wannan hadisi mai inganci ne, akhrajahu at-Tirmidhi wa Ahmad wa Ibn Abi Shayba, al-Imam at-Tirmidhi da Ahmad da Ibn Abi Shayba suka fitar da shi, wa azahu Sheikh Muhammad Sa'id al-Halabi al-Halbi fi musalsalatihi lil-Bukhari, al-Sheikh Sa'id Muhammad Sa'id al-Halbi a cikin littafin shi al-Musalsalat, wannan littafi ne da yake yana fito da shi ɗaya bayan ɗaya a mujalladi na farko shafi na uku, ya danganta wannan hadisi lil-Bukhari, yace Bukhari ya fitar da shi, fa wa hama, sai ya zama ya kaucewa abin da yake daidai, ba Bukhari ya fitar da shi ba, waɗannan malaman da kaji to su ne suka fitar da hadisin. sune Tirmidhi da Ahmad da Ibn Abi Shayba. To shi wannan malami sai yace ai Bukhari ma ya fitar da shi, sai Albani yace a'a ba haka abin yake ba, ga waɗanda suka fitar da shi. To bayan da Albani ya kafa hujja da wannan hadisi ya kuma ce ingantacce ne, sai daga baya sai ya rubuta yace thumma tabayyana li anna al-hadith dha'ifun. Sa'annan daga baya sai na gane cewa shi wannan hadisi mai rauni ne. Wa kuntu tabi'tu al-munawiyya fi tashihihi li isnad ibn abi shayba fihi. Abin da ya dauke ni ga inganta wannan hadisi a da, na bi wani malami ne Abdurrauf al-Munawi wanda ya ainihin inganta isnadin Ibn Abi Shayba. Wato wannan hadisi shi Albani a lokacin da ya rubuta Sifatul Salah ya samu Sunan Tirmidhi ya duba isnadin, sai ga isnadin mai rauni ne. Ya sake duba ainihin Musnad na Imam Ahmad ya duba, sai ga isnadin mai rauni ne. To amma sai ga wani malami mai suna Malam Abdurrauf al-Munawi yayi ainihin faɗi matsayin wannan hadisi, yace ya inganta. Sai yace abin da yasa ya inganta saboda akwai wani isnadi a cikin Musannaf na Ibn Abi Shayba. Albani yace ni kuma a wannan lokacin ban samu Musannaf na Ibn Abi Shayba ba, balle in duba in ga ko isnadin iri ɗaya ne da waɗancan da na hukunta masu rauni ne ko kuwa. Don haka sai na bi wancan malami ni ma nace ya inganta. Domin dama ka'idar ilimi kenan, in ya zama kai ga iya inda ilimin ka ya tsaya, ka samu wani ya zo da ƙarin ilimi akan naka, to lallai sai ka bi shi. Ƙarin ilimi kenan. Mun fahimci wannan da kyau ko? Ma'ana iyakar ka kai primary school, kai primary, duk inda aka tashi ana maganar tenses a cikin ainihin karatun Turanci, ana maganar fi'ilai, sai a ce maka fi'ili kashi biyu ne, karatun dan primary kenan. Akwai present tense, akwai past tense. Primary dama haka za a yi ta koya maka. Akwai fi'ili madi, akwai fi'ili mudari'i, haka za a koya maka. Sai wani ya je secondary sai ya dawo, sai ya ce maka ai fi'ilai tenses sun fi ƙarfin guda biyu. Akwai present tense, akwai past tense, akwai past participle, akwai past perfect, akwai present perfect, akwai ka, sai ka ce wai, to mun yadda, to ka zauna lafiya. Amma in ka ce ai duk karatun duniyar nan iyakar su kenan guda biyu, to bala'i ya gama haduwa akan ka. Domin kai baka yadda cewa za a zo da ilimi ƙari akan naka ba, to shine yake tunda ni iya abin da na samu kenan, sai naga wani malami ya zo da ƙarin ilimi akan abin da ni ban samu ba, ai dole in yadda. Yace to daga baya abin da ya kai ni kenan, yace summa tayassara li alwuqufu alayhi, sa'annan daga baya ku alwuqufu alayhi, sa'annan daga baya sai Allah ya saukake min na sadu da Musannaf na Ibn Abi Shayba. An gane? Domin a wancan lokaci da yake magana ba a buga shi ba, amma daga baya an zo an buga Musannaf na Ibn Abi Shayba. Fa idza huwa bayyinu dha'f, sai naga a zahiri sarari a karara shi ma din da ne raunin ne. Wa huwa nafsu isnadi Tirmidhi wa ghairihi, shine dai isnadin iri ɗaya ne da na Tirmidhi da na wani malami. Wato isnadin dai da na hukunta cewa mai rauni ne, to shine shi kuma Munawi sai ga cewa inganci ne da yake ya ganshi a cikin Musannaf na Ibn Abi Shayba. Da na dawo daga baya na duba Musannaf din, sai naga dai irin isnadin duk iri ɗaya ne, akan haka kaga mai raunin ne kenan. Yace raji kitabi silsilat al-ahadith as-sahih al-ahadith as-sahiha, yace ka koma ka karanta ad-da'ifa, ka koma ka karanta littafi na silsilat al-ahadith ad-da'ifa, wato a cikin lamba hadisi na 1783, wato mujalladi na 4 kenan. Wa kad yaqumu maqamuhu qawluhu sallallahu alaihi wasallam, yace to tunda wancan da muka yi hujja da shi ya zama mai rauni ne ko, to ga wanda zai tsaya matsayin shi, shine maganar da Annabi sallallahu alaihi wasallam yace man haddasa anni bi hadithin, wanda ya bada labarin wani hadisi yace daga gare ni ya karbo shi, yura annahu kadhibun, sai aka tabbatar cewa wannan hadisi ƙarya ne. Shine ma'anar yura annahu kadhibun, yura sai aka tabbatar cewa hadisin da ya bada labari yace daga gare ni, sai aka tabbatar ƙarya ne. Fa huwa ahadul kadhibina, shi wannan mutum da yace wannan ƙarya daga gare ni, to shi ma ɗaya ne daga cikin maƙaryata. Rawahu muslimun, muslim ya ruwaito wannan hadisi wa ghairuhu, da wani malamin daban. Raji muqaddimata kitabi, yace ka koma ka karanta shimfidar littafi na silsilat al-ahadith ad-da'ifa al-mujallad al-awwal minhu, mujalladi na farko. Albani ya ci gaba da cewa bal yughni anhu qawluhu sallallahu alaihi wasallama, yace shi ma wannan din nabiyin da na kawo dare da cewa mai inganci ne, to amma ga wanda zai wadatar diya ma fi gamsarwa, shine da annabi yace iyyakum wa kasratul hadith anni, iyyakum wa kasratul hadith anni, ku guji yawaita hadisi daga gare ni fa kullun. Annabi ya ce, annabi ya ce, wato ku guji abin nan, ku rinka taka tsantsan, aina jan kunne ne, ku guji yawan kawo hadisai daga gare ni. Man qala alayya, duk wanda zai faɗi magana daga gare ni, to fala yaqulanna illa haqqan, kai ya sake faɗi komai sai abin da ke gaskiya, au sidikan, ko abin da ke daidai. domin kuwa fa man qala alayya ma lam aqul, wanda ya fadi maganar da ba ni na fadi ba ya danganta ta gare ni, falyatabawwa maq'adahu minan nar, to tattala mazaunin shi a wuta. Dan haka ba wai yawan kawo hadisan ba, ka tabbatar sun inganta to ka kawo komai yawan su, basu inganta ba to ko kwa ɗaya ne kada ka kawo. Akhrajahu ibn abi shayba, yace ibn abi shayba ya fitar da shi a mujalladi na 8 shafi na 600 760 daidai, wa ahmad wa ghayruhuma, da imam ahmad da wasu malaman, wa huwa mukharrajun fi sahiha, yace wannan hadisi yana nan na fitar da shi a cikin littafi na silsilatul ahadith sahiha a lamba hadisi na 1753. Mun ji wannan ko jama'a? To dan haka sai mu koma sama, sai malam yace fa idza naha ar riwayatid dha'if, to in yazan annabi ya hana ainihin arwaici hadisi mai rauni, fa bil ahra an yanha anil amal bihi, to ashe abin da yafi dacewa kenan yayi hani game da aiki da shi. In dai yace ka arwaici mai rauni, to ya ma fi ƙarfi kenan, wato da cewa kada ma ai aiki da mai rauni kenan. Ha ba yace wannan kenan kamar yadda ka ji. Wa qad kuntu wa ba'atul kitaba ala shatarin, shi wannan littafi na wana kasa shi kashi biyu, a ala wa adna, sama da kasa. Amma al-awwal fa huwa kalmatin, yace kashi na farko shine sama, to shine kamar matanin littafin, shine asalin littafin. Uridu fihi mutunal ahadisi, yace zan rinka kawo matanin zunzurutun hadisan ne, maganganu da ayyukan annabi sallallahu alaihi wasallama kadai, awli jumalil lazimati minha, ko kuma maganganun da suke lallai ne sai na kawo su daga cikin hadisan. Wa wada'tuha fi amakin halla iqamin biha, kuma in na kawo hadisan zan sa su ne a inda suka dace da wurin. Muallafan baina ba'dihha, ina ne muallifan baina ba'dihha, ina ne hada ainihin waɗannan hadisai sashin su da sashi. Da haisu yabdul kitabu munsajiman, ta yadda littafin zai waye gari ya zama ainihin abu daya, min awwalihi ila akhirihi, tun daga farkon shi har ƙarshen shi. Wato in ya kawo hadisan fuskantar alqibla, sai kuma ya kawo hadisan kabbara, sai kuma ya kawo hadisan daga hannu wajen kabbara, sai hadisan yin du'a'ul istiftahi, sai hadisan yin ta'awudi, sai na basmala, sai na fatiha, sai na sura, sai na daga hannu, sai na ruku'u, sai na addu'o'in ruku'u, haka zai biyo maka littafin har zuwa sallama ɗaya bayan ɗaya, kowane hadisi yana kawo shi a inda ya dace, sai littafin ya zama kamar wani dutse guda ɗaya tun daga farkon shi har ƙarshen shi, sallar kawai yake siffantawa. Ba ce maka zai farallan alwala guda kaza, sunnonin alwala guda kaza, makaruhan alwala guda kaza, a yadda annabi ya kawai zai yi. Kuma tun da kai musulmi ne, mai bin aqidar salafiyanci, mai bin manhaji na salafiyanci, mai bin mazhabin salafiyanci, wato kawai kai annabi kake bi da sahabbai, to in kaga an ce annabi yayi, kai ma sai ka ci gaba da yi kawai. Amma kaga yan bid'a to sai su ce to ai wannan kaza, to ai kaza, ai kaza, to shikenan sai su waye gari gaba ɗaya ibadar su da aqidar su da komai nasu ba irin na annabi bane, to wannan bid'a ta shigo. Amma wanda yake musulmi mai bin manhaji na salafiyanci, annabi kawai yake bi, sai ka ce annabi yayi sai yayi, shine zaman lafiyan shi. Don haka aka yi wa sahabin annabi Abdullahi ibn Umar tambaya, hadisin na asarin na nan cikin muwatta, algafarta malan kaza a cikin sallah farilla ne ko nafila ko kaza kaza ko sunna ko mustahabi, yace annabi yayi musulmi sun yi, aka ce a ana son a ji farilla ne ko, yace annabi yayi musulmi sun yi, aka ce a wai an fahimta, amma wai wannan abun matsayin shi, yace annabi yayi musulmi sun yi, yace ka gan mu nan mu da maguzawa ne, haka muka zo annabi ya zo ya kawo mana wannan addinin musulunci, in muka ga yayi mu ma sai mu yi, in bai yi ba sai mu ki yi mu ma, shikenan mu haka muke ibada kawai. Yace wa harastu ala almuhafazati ala nassil hadisi, yace kuma nayi kwadayi wajen kiyaye lafazin yadda nassin hadisin yace, ba zan canza ba, wa lafzuhu, da lafazin hadisin allazi warada fi kutubi sunna, yadda yazo a cikin littafan sunna nayi kwadayi akan in kawo shi haka daidai wa daidai, ban rage ba ban kara ba. Wa qad yakunu lahu alfazun, to ta iya yiwa hadisin guda ɗaya ne sai zama yana da lafuzza, fa usiru minha lafzan, sai in zabi lafazi ɗaya li fa'idati ta'ali, saboda ainihin manufata ta cewa ina son in hada littafin ya tafi daidai wa daida aw ghairihi, ko kuma wata manufar. Mun fahimci wannan da kyau ko? Wa qad adummu ilayhi ghairahu min al-alfazi, sai iya yiwa ma in kawo wasu lafuzan waɗanda asali ba cikin wannan hadisin suke ba, amma a cikin wani hadisin aka samu, to zan iya kawo su in hada su. Fa unabbihu ala zalika bi qawli, amma in na kawo wani lafazi wanda ba a asalin wannan hadisin yake ba, a wani yake, to zan yi fadakarwa sai ka ji na cewa fi lafzin kaza wa kaza, amma a cikin wani lafazi na wannan hadisi to an samu kaza da kaza, aw wasi riwayatin, ko a wata riwaya kaza wa kaza an samu kaza da kaza. Walam a'zuha ila ruwatuha min as-sahaba illa nadiran, yace waɗannan hadisi in na kawo su a sama, to bazan danganta su zuwa ga sahabban da suka ruwaito su ba, sai dai dan kadan, abinda ba a rasa ba, amma a sama ba zai ce maka an Abi Hurairata an Aisha ba, a sai dai ce kawai annabi ya kasance na yin kaza. Wala bayyantu man rawaha min a'immatil hadisi, kuma a sama din nan dai bangaren sama na littafin ban zan bayyana malaman da suka fitar da ko suka ruwaito wannan hadisin ba, kamar in ce Bukhari ko Muwatta ko Ahmad, ba zan faɗi haka ba. Na yi haka ne tafhilan lil mutala'a, dan littafin yayi saukin ainihin nazari wal muraja'a da kuma saukin bincike. Jama'a mun fahimci wannan abin da ke faruwa, hadisi ɗaya ya zama yana da lafazi biyu jama'a, shine wajen aiki in annabi ya aikata kaza, to wani sahabin yazo yadda zai bada labari daban da yadda wani zai bada labari, to sakamakon haka sai kaga cewa kowa yayi amfani da lashi lafazin, amma in ka bincika sai kaga karshe ma'ana ɗaya. Wannan yace annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo ya same mu, misali wannan sai yace annabi ya taho ya same mu, duk ina ma'anar shi duk ma'ana ɗaya ne, amma kaga lafazin wannan yace ya zo, wannan yace ya taho, to yace in an samu irin wannan to shine zan kawo, sai in ce amma a wani lafazi wannan yace ya zo, amma a lafazin asalin hadisin wannan yace ya taho, yace to sai in yi fadakarwa, misali ne mana anan dan mu fahimta. Wa amma shatrul akhar, yace shi kuwa ɗaya bangaren, wato ƙasa, bangaren ƙasa kenan, fa huwa ka sharhi lima qablahu, shi wannan zai zama kamar sharhi ne ga abin da ya gabace shi, wato kamar sharhi ne ga saman littafin. Kharrajtu fihi al-ahadith al-warida fi shatr al-a'la, zan yi takhrijin waɗannan hadisai waɗanda suka zo a ainihin kashi na sama. Abin da ake nufi da takhriji jama'a shine in malami ya kawo hadisi a wurin wa'azi ne, a wurin lacca ne, a wurin jawabi ne, a ko ina ne, ko a wajen littafi a rubutu ko a jarida, sai ce wannan hadisi in Bukhari da Muslim suka ruwaito shi to ba sai ya faɗi cewa ya inganta ba, dama ingantacce ne, amma in ba Bukhari da Muslim suka ruwaito shi ba, ko da Maliku ne ya ruwaito wannan hadisi a Muwatta, ko Ahmad ne ya ruwaito shi a Musnad, ko da Imam Shafi'i ne ya ruwaito shi a cikin al'ummu, ko wani malami ya ruwaito shi, to sai ka faɗi matsayin shi, domin Bukhari da Muslim su kadai ne suka sharɗanta wa kansu cewa abin da ke cikin littafin su ba za su kawo ba sai ingantattu, kuma malamai suka bincika suka ga hakan. Amma bayan haka wasu malaman ma sun ce ba za su kawo komai a littafin su ba sai ingantacce, kamar Ibn Hibbana, kamar Hakim, kamar Ibn Khuzaima da makamantan su, amma malamai da suka bincika suka ga ba su dace ba, dan haka malamai a ilmance ba su kiran kowane littafi sahihi sai Bukhari sai Muslim. Bayan haka sauran littafai in an kira su sahih, kamar sahih na Ibn Khuzaima da sahih na Ibn Hibban da al-Mustadrak na Imam Hakim ala sahihaini, to ana kiran su ne kamar yadda malaman suka kira su, amma ba dan haka abin yake ba. Amma Bukhari in aka ce mai sahih to ya dace, Muslim in aka ce sahih to ya dace, to bayan haka duk wani littafi da ka dauko hadisi sai ka yi aiki na farko, ka faɗi hukuncin shi, ka ce sahihi ne ko hasan ne ko da'ifi ne ko maudu'i ne, sannan sai ka ce ka duba kuma littafi kaza, sai ka faɗi littafin da ya ruwaito shi. Wannan ko wa'azi ake, duk gaggawar da kake a wurin wa'azi sai ka yi wannan aiki. Dan haka kafin ka zo ka hau duro din wa'azi, hadisan da kake fatan za ka yi hujja da su ka je ka tace su, ko kuma hadisan da ka san kana yawan ta'ammuli da su a wajen wa'azi to ka san matsayinsu sun inganta, to in ka zo duk sauri sai ka ce wannan hadisi ya inganta, al-Imamu Abu Dauda da Ahmad da Nasa'i suka ruwaito shi, ko kuma in ka faɗi matsayin shi wajen inganci to ba laifi tunda kana gaggawa ka ce al-Imamu Abu Dauda da wasu malamai suka ruwaito shi, to ka dai abin da yake wajibi a kanka. Amma kawai ka kawo hadisi ka ce ai an samo daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama, annabi ya ce kaza, ai kabbara, ai tafi, a wuce, to akwai bashi a kanka, ana nan ana binka, sai ka dawo ka biya shi. To shine yake wannan kashi na ƙasa na kawo shi ne kamar sharhi ga abin da ya gabata, zan yi takhriji, zan faɗi ainihin matsayin hadisan da suka zo a ainihin wato sama bangaren littafin, mustaqsiyan alfazahu, ina ne bayyana ainihin wato lafuzza na ainihin wato ina bada labarin lafuzzan wannan ainihin hadisi, wa turqahu, da hanyoyin da hadisin ya zo. Lafazi yana faruwa ne a matani, hanya kuma tana faruwa ne a isnadi, ma al-kalami ala asanidiha, ina ne ainihin yin magana akan isnadan waɗannan hadisai, wa shawahidiha, da kuma wasu riwayoyi waɗanda za su ƙara sheda game da waɗannan hadisai, ta'dilan, wajen nuna cewa mutanen da suka ruwaito su mutanen kirki shine ta'dil, wa tajrihan, ko kuma mutanen da suka ruwaito su cewa mutanen banza ne ko masu rauni ne shine ilimin jarh wa ta'dil. Wasu na yin kuskure suna cewa jurh, jurhu rauni kenan, rauni wanda aka kamfata maka wuka ko reza sai a ce jurh, juriha. Amma idan na hadisi ne aka ce wane da kuka ganshi mutumin banza ne, to ba za ka ce jurhu ba, sai ka ce jarh, na haka sai ka ce ulama ul jarh wa ta'dil, malaman jarh da ta'dil su ce wani mutumin kirki wani mutumin banza irin su Imam Malik irin su Imam Ahmad irin su Imam Ibn Ma'in sune malamai na al-jarh wa ta'dil idan Imam Malik yace wani dan banza ne wani mutumin kirki to sai a ce Imam Malik yayi jarh da ta'dil kenan ya nuna wani mutumin kirki ne ya kuma nuna wani mutumin banza ne har su waɗannan ba kowa ne zai faɗi irin wannan magana a yadda ba sai irin waɗannan da kaji na lissafa irin su Yahya ibn Ma'in irin su Yahya al-Qattan irin su Imam Malik irin su Ali ibn al-Madini irin su Ibn Uyayna da irin makamantan su jama'a mun fahimci wannan da kyau ku Allah ya shiryar da mu yace to zan ina yi ina mai magana akan ainihin wani mutumin kirki wani kuma mutanen banza ne shi yasa muka karba hadisin wani shi yasa wani ba mu karba ba wa tashihan kuma ina mai bayani game da inganci na wasu hadisai wata da'ifan kuma ina mai bayani game da rauni na wasu hadisai hasbu ma taktabihi ulumul hadisi sharif gurgudan yadda ilimin hadisi mai daukaka ya hukunta wa qawaiduhu da ka'idojin ilimin hadisi ba zan yi abin ne da ka ba wa kaseeran ma yujadu fi ba'd at-turuq min al-alfaz wa ziyadati ma la yujadu fil at-turuq al-ukhra yace su da yawa a wasu ainihin hanyoyin na wasu lafuzan akan samu ainihin wato lafuza akan samu ƙari wato wani hadisin sai Abu Huraira ya ruwaito shi in Abu Huraira ya ruwaito shi sai kaji cewa a cikin riwayar Bukhari daga Abu Huraira hadisin ya zo takaitacce amma sai kuma ka samu a cikin riwayar Bukhari daga Abu Huraira a cikin riwayar Muslim daga Abu Huraira sai kaji hadisin ya zo dogo to irin wannan in ya faru asali ba daga shi kanshi Sayyidina Abu Huraira bane asali matsalar ba daga shi kanshi Imam Bukhari ko Muslim bane amma matsalar ta faru a tsakanin haka ne zai zama wani malami ne cikin tabi'ai misali ya tara sahabbai yana karantarwa sai ya zama yana cikin karantar da hadisin yace an Umara qala sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yaqulu innamal a'malu binniyati wa innama likulli imrin ma nawa dalibai na cikin jin hadisin sai wani dalibi sai ya tashi ya fita kaga ya ji iya nan in ya tashi zai je karantar da daliban shi cewa sami'tu shaykhi naji malami na qala yace qala umar sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qala yaqulu innamal a'malu binniyati wa innama likulli imrin ma nawa to daliban da suka zauna har malam ya gama hadisi su kuma sai kaji sun ƙara har zuwa ainihin ƙarshen wa man kana hijratuhu ila Allah wa rasulihi har zuwa ƙarshen hadisin to sai kaji an ce wa fi lafzi kaza ziyadatu a cikin lafazin Bukhari an samu ƙari amma a cikin lafazi kaza iyakar haka to kaji inda asali yake faruwa kenan to amma wancan ƙari da aka samu ba fa za a karbe shi ba sai an bincike hanyar sai in ta inganta in ba haka ba wannan ƙari ya zo kamar magana ce wadda take mai zaman kanta to sai in ta ta hanyar ta inganta to sai a karba kamar hadisin da ainihin yake anan cikin 40 hadisi cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yake cewa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir ba wannan hadisin ba la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi wannan hadisi mafi yawanci haka mutane suka fi sani shi kamar yadda ainihin aka karanta shi a cikin 40 hadisi to haka ne sahihin hadisi ne to sai aka samu ziyada ƙarin bayani a cikin sunanin Nasa'i a cikin ƙarin riwayar ta Nasa'i sai aka samu min al-khairi la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi min al-khairi to wannan ƙarin sai a binciki isnadin nan na Nasa'i da yazo da wannan ƙarin ya inganta eh to sai a karbi wannan ƙari bai inganta ba to ba za a karba ba saboda haka misali yanzu a cikin sahihi Muslim aka samu hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam annabi yace wanda ya alwala sannan yace ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu to sahihi Muslim kenan riwayar sai annabi yace wanda yayi wannan addu'a za a buɗe mishi kofofi takwas na aljanna a ranar gobe kiyama ya shiga ta inda yaso ana nan sai aka samu wata riwaya a cikin sunan Tirmidhi tazo da wannan hadisi yadda kaji shi sai kuma tazo da ƙari cewa Allahumma ja'alni minat tawwabina waja'alni minal mutatahhirina da malamai suka bincika sai suka ga wannan ƙari da Tirmidhi yazo da shi ya inganta sabanin yadda wasu malaman suke gabe inganta ba ya inganta to da aka tabbatar ya inganta sai aka ce to kaga ashe asalin addu'ar kenan to duk sanda kaje zaka yi ta kakkai ya waccan kawai sai ka hada ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin to ana nan kuma sai aka samu wani ƙari a cikin littafin qawaidi sai ya ce wa ja'alni min ibadika salihina to na farko littafin qawa'idi ba littafin hadisi bane. Littafin qawa'idi na daga cikin littafan da misali suka isa kyakkyawan misali da Albani yake magana a baya, kutubul mutaakhirin wa kaseeran ma yujadu fi zalika fi kutubul mutaakhirin. To sai aka bincika hagu da daman duniyar hadisi ba a samu wannan ƙari yana da isnadi ba. Waja'alni min ibadika salihin, isnadin ma babu. Don haka sai aka ce wannan ziyada batila, dan haka bai halatta ka kara ta ba ita. Dan haka in ka zo sai ka tsaya ka Allahumma ja'alni min at-tawabin wa ja'alni min al-mutatahhirin, amma waja'alni min ibadika salihin ba za kai ba, li'anna ziyadata laysa laha isnadun. Dan haka fa hiya ziyadatun batila wal 'amalu biha bid'a. Jama'a mun fahimci wannan da kyau ko? To wannan nayi mana ne dan ka fahimci irin misalan. In an samu ziyada labudda sai an binciki ta inganta ita ziyada. Domin ga hadisi nan cikin sunan Abi Dawud, Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa in za ku roki Allah da cikin tafin hannunku, kar ku roki Allah da bayan tafin hannunku. Wannan hadisi isnadi sahihi yazo cikin sunan Abi Dawud da Tirmidhi. To sai aka samu wata riwayar a wata hanyar banda wannan, ta ce in kun gama ku shafi fuskarku. To wannan in kun gama ku shafi fuskarku sai aka samu a cikin isnadin akwai majhuli, akwai muttahamun bil kadhibi. Dan haka fasarat munkara dha'ifatan jidda, dan haka la yasihhu al amalu biha. Limadha? Li anna ziyada al isnad alladhi warada biha lam yasihha an an-nabi sallallahu alayhi wa sallama, ma'ama kana anna asl al hadith sahihun. Asalin hadisin shine yadda kaji, in za ku roki Allah ku daga hannunku cikin tafi haka kakku da bayan tafi, to haka hadisin ya inganta. Wannan ruwa da bata inganta ba sai ta ce in kun gama ku shafi fuska. To tunda aka binciki ƙarin, to bai inganta ba. To shine, to shi yasa kuka ga waɗannan hadisai sai an tsaya an yi aiki a kansu. In ba haka ba za a zauna lafiya ba jama'a. Mun fahimci wannan da kyau ko? Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu. To shine ainihin sai malam ya ci gaba da cewa so da dama za a samu ainihin wato irin wannan ƙari wanda ainihin zai zo a cikin wasu lafuzza wanda ba a samu ta wata hanyar ba. Fa udifuha ila alhadith alwarid fil ism al'ala idha amkana sijamuha ma aslihi. Sai ya zama sai in hada wannan ainihin hadisi ta asalin wannan riwayar da ta zo ƙari din tare da ainihin asalin hadisin, dan in jera su in dai har zai yiwu a ainihin saman littafin nawa. Mun fahimci wannan da kyau ko jama'a? Saboda yadda ainihin lokaci ya kure mana, insha Allahu ta'ala za mu saurara anan. Fa subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.